بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
من أبود يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شيني هذا وأولنا مسلاتي ميتالا البركة بقم مسلاتي جمعة ننن تكين غرين دوس أنجار جغاوة أولنا يمتي ندي تنين واند يوشيدا غوات رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 23 ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 43 a jerin saukan Alkur'ani, sura ta 55 a cikin jerin rubutun musafin Alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yace wassama arfa'aha, sama Allah ya daga wato ginin ta, wa wada'a al-mizan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa adalci, Allah ta tughaw fil mizan, domin kada ya zama kun yi shishigi a cikin sha'anin awo, wa aqimul wazna bil qisti, ku tsayar da ma'auni da adalci, wala tuksirul mizan, kada ku tauye ma'auni, wal arda wada'aha lil anam, ƙasa Allah ya riga ya kafa ta domin talikai, fiha fakihatun, a cikinta akwai kayan marmari, wan nakhlu dhatul akmam, da kuma bishiyoyin dabinai wanda suke da kwasfar da ƴaƴa suke ciki, wal habbu dhul asfi war rayhan, sannan Allah subhanahu wataala ya samar da ƙwayoyi wanda suke da ganyaye ko kuma suke da kaikayi, war rayhan da kuma ganyayen ƙanshi ko kuma arziki, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku ko biyu kuke ƙaryatawa jinsin mutane da aljanu. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wato ainihin baiwa da ya yi katafariyar rahamarsa, wadda mafi girmanta shi ne da ya sanar da bayinsa Alƙur'ani, kuma Allah ya haddace ɗan adam ya sanar da shi bayani yadda zai furta manufofinsa, kuma ya fahimci abokin tattaunawa, kuma Allah ya mana bayanin cewa da rana da wata dukansu suna gudana gwargwadon wani lissafi wanda yake tsararre, sannan da taurari da bishiyoyi suna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada, to sai Allah ya ce wassama'a rafa'aha, sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ta, wa wada'al mizan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa adalci. A nan idan muka duba, Allah subhanahu wa ta’ala bai ambaci ya halicci sama ba, sakamakon ayoyi da dama sun ambata Allah subhanahu wa ta’ala shi ne halicci sama. A nan sai aka yi magana a kan ɗaukaka ta, domin gwanin cewa a wajen ɗaukaka ta shi yake nuna maka ƙwarewa a wajen gina ta. Kamar yadda muka sha faɗa, duk ƙwarewar wani magini kowane ne shi bai isa ya somo aiki daga sama ba, ya ce zai soma zuba dakin, sannan kuma daga baya saka filas, sannan kuma ya ɗora abin da zai ɗora. Dole ne sai an somo daga ƙasa, kuma abin nan da yake sama dole sai an tokale shi. To amma Allah subhanahu wa ta’ala aikinsa ba haka yake ba, kuma duk abin da ɗan adam ya yi ko mene ne dole sai ya tsufa, sai tsufa ya zo masa, dole sai ƙarfin wannan abin ya ragu ko mene ne in dai shiri ne na ɗan adam, kuma dole sai yanayinsa ya canza, sai ka gan shi ba a kalar da ka saba ganin shi wanda zai ɗauki lokaci. To amma shi aikin Allah subhanahu wa ta’ala saman nan tun da Allah ya yi ta, babu wanda ya taɓa gani inda ta ɓalgace ko ya zama wuta ko ɗe ko ta samu wata tangarɗa. Yadda Allah ya yi ta haka nan take, ba taɓa canzawa ba. To Allah sai ke cewa rafa’aha, Allah subhanahu wa ta’ala shi ne ya ɗaga ta, wa wada’a al-mizan, kuma Allah ya zamo ya tabbatar da ma’auni, ya kafa ma’auni. To me ake nufi da ma’auni a nan? Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da ma’auni shi ne adalci, saboda Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitab bil haqq wal mizan wa anzalna ma'ahum al-kum laqad arsalna wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan yaquma an-nas bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabbas laqad arsalna rusulana bil bayyinati, tabbas mun aiko manzannin mu da hujjoji karara, wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun aiko manzannin mu kuma sai ya zamo mun ba su hujjojin da suke na su aikakku ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane manzo Allah ba shi mu'jiza wadda dole mutanen lokacin su sallama masa cewa shi Allah ne ya aiko shi, sannan cewa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana, kuma sai muka sauko musu da littafi da kuma ainihin ma'auni, liyaquma an-nasu bil qist, domin mutane ya zamo sun tsayu da adalci. To nan sai malaman tafsiri suka ce Allah ya saukar da adalci tun daga manzon farko da Allah ya soma aikowa har duka duk wani manzo da Allah ya aiko, to sai da ya aiko shi da tabbatar da adalci a bankasa, domin adalcin nan da shi ne komai yake iya gudana. Duk lokacin da aka rasa adalci a rayuwa, to komai ya sakwarkwace, komai ya lalace, kuma ba za a iya cin nasara a kan dukkan abin da ya zama ainihin an sa gaba ba. To saboda haka Allah sai ya ce was-samaa rafa'aha, kuma sai ya ce wada'al mizan. Wasu malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga ɗaukaka da kuma daraja ta adalci. Allah da ya ambaci sama, kuma sai ya ambaci adalci, saboda sama maɗaukakiya ce, kamar yadda shi ma adalci maɗaukaki ne, kuma shi ne ƙashin bayan kowace irin rayuwa. Rayuwarka kai kankin kanka, rayuwarka kai da iyalanka, rayuwarka da abokananka, maƙwautanka, abokanan mu'amalarka a matsayinka na shugaba wanda kake shugabanta, muddin aka rasa adalci to komai ya rushe a wannan zamantakewa to shi yasa ya Allah subhanahu wataala ya sha maimaita adalci a cikin ayoyi na alqur'ani in muka duba anan an ambaci almizan kusan har so uku a wannan jere Allah ya ce was-samaa rafa'aha sama Allah ya daukaka ta sai ya ce wa wada'a almizan kuma Allah subhanahu wataala sai ya kafa adalci ya tabbatar da adalci sai ya ce alla taghaw fil mizan nan suka ce taqdirin li alla taghaw abinda yasa Allah ya tabbatar da wannan adalci domin kada ku yi shishige a cikin sha'anin sa kuma sai ya ce wa aqimul wazna ku tsayar da ainihin adalci bil qisti ta hanyar kuma adalci to sai malaman lugha suka ce alwaznu ya bambanta da alqistu shi alwaznu asalin sa tsantsan larabci ne amma shi alqistu ya zamo mu'rab koko musta'arab wato larabtar da shi akai asalin sa lugha ce rumiya domin zaka samu akwai yaren da yake aro wata kalma kuma sai ya mayar da ita tasa kun ga mu yanzu a matsayin mu na Hausawa an ce da za a zazzage yaren Hausa a tsirai tashi a tsatsefe shi to da wahala ya wuce 20 a cikin 100 kusan 80 a cikin 100 duk ba yaren Hausa bane wani sai ka samu larabci ne sun ce duk wata kalma da ta soma da al a cikin Hausa zai yi wahala in ka bibiye ta zama ba larabci ba inda ta soma da al to zaka samu cewa insha Allah larabci ne to sannan akwai wani sashi na barbarci wani sashi na fulatanci wani sashi ma na ainihin yarbanci daddai ga sunan haka aka tarkado aka harhado to shi ya sanya sai yaran Hausa ya zama ya bunkasa bal suna cewa duk yaran da baya aro da wahala ma wannan yaren ya zama ya kai gaci domin zai daskare ya zama bai san abubuwa da yawa ba almuhim wannan alqistu daiwa daga cikin malamai suka ce ba asalin larabci bane ba to nan an maimaita almizan har so uku Fakhruddin Razi a cikin tafsirin sa Mafatihul Ghaib yake cewa alwazanu na farko da na biyu da na uku kowanne ma'anarsa ta bambanta nan da yake cewa wa wada almizan to almizan sai zama ana nufin al'adlu adalci wato Allah subhanahu wataala ya kafa adalci ya tabbatar da adalci to sai aka ce alla taghaw fil mizan kada ku tsallake iyaka a cikin awo to anan sai suka ce ana nufin kuma aikin domin yanzu in aka ce awo yana daukar abinda aka auna ko kuma sunan aikin zaka ce wani ya auna kaza na auna kaza sun auna kaza to kaga awon shi kansa wato suna ne to sannan aka ce wato Allah waqimul wazna bil qisti to shi kuma alwazan sai zama shine almawzun shi kuma abinda za a auna din ina fata kuna fahimta kun ga kenan adalci shine ainihin tusha to sannan kuma aikin sannan kuma shi mafulun bihi abinda aikin ya fada a kansa to anan bayin Allah idan muka duba Allah ya ambaci adalci a wata ayar nuna cewa ma wato ainihin daga sama aka saukar da shi ayar da na karanta laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana kenan shi ma adalci Allah subhanahu wataala shine ya sauke shi me ake nufi da adalci adalci shine aje abu a inda ya dace ko menene a ajiye shi a mahallin da ya dace da shi kada a kasa kai shi wannan mahalli sannan kuma kada a wutar da shi daga wannan mahallin nasa duk abinda aka girka shi a ma'aunin sa kuma wannan ma'aunin wanda ya dace to wannan shine ake kira a matsayin adalci a cikin alqur'ani Allah sai ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kun ga Allah sai ce inna allaha ya'muru bil adli Allah yana umarni da yin adalci adalcin nan kaman yanda muka faɗa kai kankin kanka dole ne sai ka yi wa kanka adalci kishi adalci shine zalunci ta yadda ba za ka kai kanka zuwa ga abin da zai cutar da kai ba kuma kada kai abin da ya wuce baka da Allah subhanahu wataala ya baka dama kun taba jin kissan hada abokantaka da ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi tsakanin mutanen Makka da Madina daga cikin wanda aka hada alaka tsakanin su akwai Abu Darda da kuma Salman al-Farisi Sayyidina Salman shi aka hada alaka ta abokantaka da Abu Darda to a lokacin kafin a ainihin kawo ayar hijabi ba ai wahayin ayar hijabi ba Salman watalan ya shigo gidan Abu Darda sai ya ga matarsa ba yadda take ma'ana ba tsafta ba kwalliya ga ta nan wato kaman dai ba matar aure ba yace ke kuma me zafi haka tace to ai abokin naka ne babu ruwansa da sha'anin mata ma'ana Abu Darda in ban da qiyamul layl da karatun alqur'ani da azumi babu abin da yake gaban sa to Salman watalan sai ce to zai zo zai kwana a gidan abokinsa da ya shigo gidansa suka dan taba hira bayan an ci abinci to shikenan sai alwala zai so mu qiyamul layl sai ce to ka dan kwanta ka huta tukuna ka dan kwanta ka huta ai kai salloli kai kaza ya dan huta ya taso yace to kuma ka je ka ziyarci iyalanka a takaice dai wannan dare ya hana Abu Darda abin da ya saba wannan abu ya dame shi ana wayar gari yaje wajen maiki alayhi salam yace ya maikin Allah wannan abokina wa fa ya takura mun kaji zan tashi yi qiyamul layl yace wai dole sai na je na dan runtsa kuma na dan abotsa yace ga yadda za a sai manzo Allah yace sadaqa Salman yace Salman yayi gaskiya yace jikinka yana da haƙi akan ka sannan iyalanka suna da haƙi akan ka ka baiwa kowane ma'abucin haƙi haƙinsa ma'ana kai kanka ba a yadda kai zalunci wani bangare na jikinka ba to ballantana ƴaƴanka ballantana matanka to sai malamai suka ce wannan aya da Allah ce inna allaha ya'muru bil adli Allah yayi umarni da adalci duk wani wanda haƙƙinsa yake rataye da kai to sai ka sauke nauyi na wajibi da Allah ya wajabta maka tsakanin kai da shi sannan ka fita a wajen Allah subhanahu wataala yanzu mu dauki abin da shafi harka ta shugabanci dai wa zaka ji malamai sun fadi ad-daruriyat al-khamsa wa in sulalurori guda biyar me ake nufi da lalura abin da ya zama la budda minhu bawali sunan salalura cin abinci sunan salalura shan abin sha sunan salalura kaman yanda bacci sunan sa me sunan salalura ko mustahabi ne dai daga cikin wannan da na zara ba mustahabi a ciki in kuma kana gani akwai sai ka gwada kowanne wajibi ne dole sai ka shi ka zauna lafiya to wannan abubuwa da malamai suka zana na cewa duk wanda zai shugabanci al'umma wanda yake da wuka da nama a hannunsa to wannan abubuwan da zai yi wanda yake shugabanta idan yayi ba alfarma bace kuma ba buƙatar sai an ce an gode saboda wajibi ne ya sauke shine ya kula da addini dole ya zamo addini bai bari wani abu da zai cuce addini ya kasance a cikin waɗanda yake shugabanta ba abu na biyu ya kula da rayuka da jinani duk abin da zai salwantar da ran wani ko ya zubar da jinin wani to sai inda karfin sa ya kare sannan ya kula da dukiyoyi dukkan abinda zai salwantar da dukiyar wani ko ya rasar da ita ko ya kawo mata cikas to dole sai inda karfin sa ya kare sannan ya kula da hankula duk abinda zai gurbata hankali kayan maye kwayoyi shaye-shaye duk wani abinda zai lalata hankalin dan adam to ya toshe wannan kofa kuma ya dauki mataki ga datse duk kowace hanya sai wannan abin zai kasance abu na biyar ya kula da dangantaka kada a bari dangantaka ta gurbace ya zama zinace-zinace suna yawa ana haifar yaya wanda ba a san su wane ne ainihin iyayen su ba to wannan abubuwan wajibi ne akan duk wani wanda zai yi shugabanci idan yayi wannan to lokacin ya fita wajen Allah subhanahu wataala Allah sai ya ce kuma wato abin nan wal ihsan menene ihsani ihsani shine abin da in kai ya zama kwalliya za a gode kuma za a yaba misali yanzu a ce shugaba a duk wata ma'aikata mataki na ƙananan hukumomi mataki na jihohi mataki na ƙasa baki daya a ce akwai wani ofishi na welfare wanda za a ce shi kuma wannan yana kulawa da jin dadin mazauna karamar hukuma mazauna jiha misali a ce akwai wani bangare wanda zai kula da tallafi ga dukkan wanda magidanci yana da ya yazo yana so ya mata aure ba shi da kayan daki bai da halin yi to a ce wannan ofishin ya masa tagomashi a yi mata kayan daki ba wajibi bane amma idan aka yi an kyautata misali a ce akwai bangaren da yake kula da rusau idan an samu barnar ruwan sama gine-gine sun rushe an samu ambaliyar ruwa gonaki sun samu matsala to a ce akwai wani bangare da yake kula da talakawa wanda gidansa ya rushe a sai masa kwano a sai katako a sai bulo a bashi kudin aiki a samu wasu wurare da za a samar wurin walwala a samu wayansu lambuna masu kyau na sha'awa wanda za a sa furanni da yan kujeru wasu yan fitilu masu kyau lokacin da abubuwa ya maka zafi ka je ka zauna a wannan lambu kana kallon furanni filawoyi kana jin iska mai daɗi kaga wannan bai zama wajibi ba amma an faranta maka an sama maka wani abu wanda zai ƙara maka walwala to wannan ya daga cikin al-ihsan wanda ya kamata a ce an samar ma wanda aidin ake shugabanta to amma yanzu lamarin sai dai mu ce Allah ka ji kanmu
amin
sai dai abinda ba a rasa ba Abdullahi ibn Rawaha babban sahabi akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wato ainihin Khaybar kun san Khaybar asali garin Yahudawa ne lokacin da musulunci ya ci garin da yaki to ka'ida duk garin da musulunci ya ci da yaki to duk abin da yake na gonaki da ƙasa ya zama mallakin musulunci duk wanda za su zauna a garin wanda suke nasara ko yahudu to wannan gonakin yanzu na musulunci ne sai dai a ba su matsayin su haya ko a ba su su yi aiki ya zama an ba su wani kaso na abin da aka noma to aka yarjejeniya tsakanin gwamnatin musulunci da yahudawan Khaybar cewa su noma waɗannan gonaki amma ga wani kaso da za su baiwa gwamnatin musulunci to akwai abin da ke cewa al-khars shine ayi hasashe misali yanzu kaman dabinai idan wanda ya kware ya kalli dabino ya kalli ƴaƴan zai ce to wannan idan aka sauke su ba za su wuce kwano kaza ba to da wannan za a kintata inda bino abin nan bishiya nawa ne za a ce to wannan idan aka sauke shi ga baki daya zai kai kwano 100 kaza zai kai kwano kaza to Abdullahi ibn Rawaha kwararre ne a wajen khars to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi to akwai ran da manzo Allah ya tura shi sai yahudawa suke cewa Abdullahi da zaka ba mu hadin kai da sai mai yar cikin gida ya zamo cewa baka fada wa ma'aiki alaihi salam adadin abin da muka mallaka ba ma'ana ka fada masa wani dan rabi to abin da ya doro mu kuma kaga sai mai kasafi tsakaninmu da kai sai ya ce to abin da ke so in tabbatar muku ya ce manzo alaihi salam shi nafi so to amma duk da yadda nafi son sai yanzu idan nazo wannan khars ba zan zalunce ku in faɗi abin da bai kai ba don a cutar da ku sannan ba zan faɗi kuma ƙasa da abin da ya zamo shi ne na kintata ba ya zama na cutar da musulunci abinda yake daidai shi zan yi sai suka ce to da wannan sammai da kasai suka tsaya
kyau
ma'ana a samu adalci yanzu misali a ce dan kasa mai wadata irin Najeriya tun daga makarantar primary secondary kace ma zuwa degree dan kasa zai shi kyauta bai kashi ko kwabo ba a bashi ilimi na wanda zai zamo mutum mai daraja a kasarsa lafiyar sa a ce idan ya je asibiti duk rashin lafiyar da take damun sa ba zai kashi fituka ba karshe sai dai maganin nan yayi raguwa in zai zubar ya zubar ai mun rutso wannan rayuwar wallahi mun rutso rayuwar da in ka je asibiti aka baka magani wallahi sai dai ka zubar har ma ita fada haka kawai da ka je a tara ba kwayoyi sai ka ce zakara kai ta abiya haka ake fada ka tambayi wanda suka yi karatun boko shekara 50-60 baya hatta tufafin da za su na uniform akwai teloli a makaranta a gwada ka a yi maka dinki kyauta ka ci kafar kaza ka ci kwai ka ci komai a makaranta in za ka taho hutu kuma da jani moni ka tambayi duk wanda suka yi karatu dama littafi exercise da textbook komai kyauta za a yi maka a matsayinka da dan kasa to amma wannan yanzu ta zama khabaru kana kudin ne aka rasa a'a adalcin mulkin ne aka rasa to wannan shine babban abin da ya wajaba a rayuwa irin ta kasan mu a yanzu a ce an ankarar da shugabanni inda sun manta in ba su sani ba a sanar da su cewa wannan kujerar da kuke akai tana da hatsari a wajen Allah fitar ku a wajen Allah shine ku sauke nauyin wanda kuke shugabanta in kuma kasan ba za ka iya ba to ka koma gefe saboda lahira ka ta yi kyau ka tashi illa kilan salamun salama bayin Allah wannan gabar in ka ce za ka yi magana a kanta wallahi za ka yi awanni baka iya gamawa ba amma mu ɗan Najeriya mu muka fi kowa ƙaiƙayi a cikin zuciya a wannan nukuta ƙasashe nawa ne ba su taka kara sun karya in ka kwatanta da ƙasarmu ba amma ‘yan ƙasar nan sun samu kwanciyar hankali sun samu ilimi sun samu tsaro sun samu lafiya sun samu dukkan abin nan ƙasa ke so ya samu amma mu wallahi sai dai mu ji labari ana yi abin takaici yanzu musulmi nawa suka jagoranci ƙasarmu suna da yawa amma ni dai na tabbatar in ka cire irin su tafawa balewa da wahala ambaci wani ka ce san barka da wahala wanda duk suka biyo bayansu da wahala ambaci wani ka ce kai san barka sai dai abinda ba a rasa ba ba za mu iya kuɗin gora ba amma dai wallahi bara gurbin ne mafi yawa abinda duk ya lalata wannan kuma shine rashin adalci a ce an samu ƙasar da akwai ƴan ƙasa wanda suke sama da doka ma'ana su sun tsallake doka me ma'anar sun tsallake doka ba isa hukunta su ba ina za a yi kyakkyawan zamantakewa Najeriya Najeriya ne za ka ji wani mutum an tuhume shi ya ci kuɗi biliyan kaza kuɗin da za su iya riƙe jiha tsawon lokaci bi aka bari ha amma sai ka ji mutum ɗaya ya mamaye wannan kuɗin ya cinye sai a ce to za a kafa kwamitin bincike to shi ma kwamitin akwai kuɗinsa na wannan aiki menene sakamakon binciken da za a bincika shi ne shiru ruwa tasha ni dai wallahi ban taɓa ji ba ban taɓa sani ba wani ya ci kuɗi na zalunci a ƙasar nan babban mutum an hukunta shi wanda kowa sun hukunta shi in ma an yi ni dai ban sani to shi za a daina zalunci a irin wannan to wallahi wannan abin da ya kamata mu koka ne mu tausaya wa kanmu in ya zamo akwai wanda ba sa musulunci yanzu ka kalli irin Julius Nyerere na Tanzania akwai ƴan azumi ƴan Tanzania su suke faɗa mana irin mulkin da wannan mutum ya kasa ba musulmi ba ne amma iya rayuwarsa ba a taɓa tuhumar ya ci sisan kwabo ba kan gaskiya ba amma mu fa beraye daga fiyoyi ba sa da sabuwa wallahi wannan wato abun ba abun kai kabar abun a tausaya ne wallahi kai ka ce babu lahira kai ka ce ba bincike gobe alkiyama wannan abu a tausaya ne wallahi ga shugaban kasan Afrika ta Kudu nan wa sunan shi wanda shekarun nan Nelson Mandela kafiri ne ba musulmi ba amma yayi mulki da dukkan wanda yake kasa sai da yaba aka yi masa tayin zarcewa mai ce ba zai zarce ba hudun su ishe shi mu kuma fa yanzu ya rayuwa take to wallahi wannan abubuwan in dai ana so zamantakewa ta kyau kalman nan ta adalci ita muka rasa amma duk abin da Allah zai wa dan kasa ya bana duk abin da Allah zai wa kasa Allah yi wa Najeriya sama da wannan abu ɗaya tak muka rasa shine shugabanci na adalci shugabancin da shugaba zai dinga jin a ransa Allah zai tsayar da ni gobe alkiyama tambaye ni duk wanda ya shugabanci Najeriya in dai zai samu shekara 5 zuwa sama to ka dauki alƙalami sai an lissafa shi a cikin mafiya kuɗi a duniya in dai zai jagoranci wannan ƙasar gatari ne ya dauka ya je yau maskare fatanya ya dauka ya kwadugo yau noma iya tsantsan albashinsa ne wallahi wani abun ko kunya ma aji ka ji an ce an yi budget din wai kuɗin shan shayi na wani shan shayi kuɗin shan shayi wallahi sun ishi wata jaha wannan abun wallahi ba abin da ya bane kuma wallahi tausayinsu muke da muke faɗa musu in suka gyara su za su mora in ba su gyara ba su za su koka a ran da kuka ba zai musu amfani ba Allah ya ba da iko a gyara to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah ta tsoro fil mizan kada ku yi shishigi a cikin sha'anin adalci kamar yadda nace malaman tafsiri wasu sun tafi akan wannan almizan mizan gabaki da sun ce duk adalci ake nufi wasu kuma suka ce a'a ana nufin duk wani abin da zai amshi sunan lalle ayi adalci a cikin sa adalcin nan kamar yadda na maimaita ba wai ya takaitu ga shugabanni kadai ba kai yanzu a matsayinka na magidanci tambayi kanka ya nike tsakani na da iyalaina ina sauke nauyin da Allah ya dora mu ciyarwar da nike ba iyalaina tufatarwa da matsugunin da suke zaune gwargwadon samun da Allah ya yi man ne ko ku gwargwadon abin da na ga dama na yi kun ga Allah sai ya ci wa magidanta liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qadir alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah duk wanda Allah ya yalwata masa to ya ciyar gwargwadon yalwarsa ba yadda ya ga dama ba in samun ka ya kai kullun sai an sa kashin miya a gidanka to ka tabbatar kullun an sa kashin miya a gidanka in samun ka ya kai sai an sha kayan marmari a kullun to a samu ayaba da lemo da ayaba da abarba da sauransu kullun a taba in samun ka ya kai haka amma wallahi zalunci ne kana da yadda za ka yi kai ka fita ka ce abinda kake so iyalanka su ci garau garau akwai irin waɗannan azzalumin magidantan wallahi baya cin abincin rana a gida bai cin abincin dare a gida kuma dama gwangwaninsa na bombita da katon ɗin fake yana ɗakinsa da katon flas ɗinsa a yi masa ruwan zafi a kai masa wallahi haka suke in zai shigo ya shigo da biredi na shi kaɗai ya haɗa shayin sai sha ya ƙoshi ya fice ko kuma ku sha koko da ƙosai wallahi zalunci ne wannan akwai magidantan da suke wannan ina tabbatar muku ya je ya ci indomi a teburin mai shayi wani ma da kaza kuma iyalansa rabansu da kaza turnan jajibiri wallahi akwai su zalunci ne wannan ka gyara kullum ka ce ai maneji ai maneji amma sai a ganka da akwati za ka ƙara aure ina ka samu kuɗin ƙarin auren kuma kana cewa ai maneji magidanta nawa suke koka mana mata nawa suke kokanta mana wannan akwai magidantan da zalunci su ya kai wallahi ba sa saya wa matan su sabulun wanka slippers ba sa saya wa mata sai dai ki yadda zaki ga dama yanzu wannan don Allah in tai kwange tai ha inci waye koya mata kai ka koya mata duk mai gidan da ya tsare adalci tsakaninsa da ƴaƴansa da matansa wallahi ba wanda zai masa adalci abin da azalunci ba wanda zai masa kwange ba wanda zai ha ince shi saboda ka sauke na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kai a matsayinka na ma'aikaci ka dauki malaman makaranta ana so ka je makaranta karfe kaza ka tashi karfe kaza don Allah ka tambaye kanka kana zuwa daidai wannan lokacin da dokar aikin ta nuna kuma ka shiga aji ka koyar da wannan abin irin yanda inda ƴaƴanka ne haka zaka koya musu ka tambaye kanka a matsayinka na malamin makaranta ka tambaye kanka a matsayin officer wanda kake kula da office kaza kana mutunta duk wani wanda zai zo wannan office ka bashi matsayin sa ka saurare shi da dukkan kulawa ka tambaye kanka haka kake a matsayin ka na likita don Allah ka tambaye kanka duk wani mara lafiya da za a kawo asibiti kana je kaman abokin ka ne ko danka ko kanin ka zakai treating din sa da dukkan amana da gaskiya ka je aiki lokacin da ya kama ka tashi lokacin da doka ta tabbatar ka tambaye kanka haka kake a matsayinka na direban wani mai kuɗi kana tuka motar sa don Allah kana tuka motar nan a bisa amana da gaskiya duk sakon da ya baka zaka kai wannan sakon a bisa gaskiya motar nan in ka dan fara wata ƙara ka sanar da shi domin a gyara in kana masa gadin wani wuri duk inda kaga zai lalace ko wani za a samu cikas zaka hankalar da shi a gyara don Allah ka tambaye kanka haka kake a matsayinka na mai kula da masaukin baki ka kula da su duk abin da ya kamata a yi a yi kai ne mai alhakin zuba ainihin diesel a kunna inji idan an ɗauki wuta kana zubawa daidai ko sace rabi kake ka tambayi kanka da kanka wannan abubuwan wallahi ka ce za ka yi lissafin su kowa za ka same mu dumu-dumu illa man rahimallah kowa masalaharsa fa'idarsa ba fa'idar wani ba duk aikin da mutum zai yi a ƙasar nan tunaninsa ya za a yi na mora na huta ba wani ya mora ya huta ba mafi yawa wannan shi ne tunaninmu to yanzu har za mu yi wani mamaki Allah jarabe mu da musibu kai baka tausaya ma wani ba kuma ka so Allah ya tausaya maka baka ɗauko layin ba wallahi to wannan kalmar dai ta adalci ka kalli kanka na kalli kaina mu kalli yadda muke gudanar da ayyukanmu ko dai a cikin gidajenmu ofisoshinmu wajajen sana'o'inmu ma'aikatunmu wannan in ka ci za ka yi lissafi wallahi ba za ka yi lissafa ba duk wani mai sana'a yanzu ya kalli kansa sana'an nan yadda yake yi yana inganta kamar a ce shi ne zai mora kai a matsayinka na mai wanki da guga don Allah ka yi cajin kuɗi riga da wando kaza ake wanki dan Allah kana masa wanki da guga kamar in kayanka ne haka zaka yi a matsayinka na magini kana yin ginin nan yanda in gidanka ne haka ya kamata ka gina a matsayinka na bakaniki kana gyara babur din nan ko agogon nan ko motar nan kamar naka ne tsakanin da Allah haka nan kake yi ke mai abincin sayarwa ke mai abincin sayarwa ana inganta abincin nan kamar kai ne zaka ci da tsabtarsa da kula da shi don Allah don haka muke a'a wallahi idan ka samu kashi biyar a cikin ɗari suna yin daidai a cikin sana'o'insu da ayyukansu suna jin kamar su suke wa kansu da kansu wallahi ka samu da yawa ni dai din san rayuwar ƙasar to yaushe ne kuma za mu ce wai muna son tausayin Allah da jin ƙan Allah ba mu ji ƙan kawunanmu ba ba mu tausaya ma wanda muke zamantakewa da su ba wani saboda lalacewarsa wallahi mahaifinsa zai cuta wani saboda lalacewarsa mahaifiyarsa zai cuta wani wansa wani ƙaninsa mahaifinsa ya ɗora shi akan dukiya ana kasuwanci yana rage kuɗi yana ɓoyewa yana cutan mahaifinsa kuma mahaifin nan nasa ba abin da ya rage masa na kyautatawa wansa ya ɗauko shi ya sa shi akan dukiyarsa amma yana masa ainihin rufa-rufa yana cutar da shi gafiya tsira da na bakinki wannan mafi yawa shi ne haka kike a rayuwa to wallahi inda muna son daidai mu yi daidai idan ba mu yi daidai ba ba za mu taba ganin daidai ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wannan shine sunnar Allah a cikin bayinsa saboda haka Allah taqaw fil mizan kada ku kuskura ku yi zalunci a cikin sha'anin awo ina maimaitawa awon nan kada ka dauka na sikeli ko na ainifin abinda za a ce na kwano duk abinda sunan sa awo in yadi ne da za a auna tsawon sa da tape sunan sa ainifin awo ballatana abinda za a zo a auna yanzu wani shedan tikila da yawa kun gane a waya yadda ma'auna suke cutar masu sayan kaya wato abin yadda ka san shedan ne ya bude wata makaranta ya zaunar da su yake musu darussa yadda za su ci bayin Allah sai kai ta mamaki yanzu aka gano wannan cutar a zo a cuce ka a gaban ka wallahi baka san an cuce ka ba sai an fada ma sannan ka gane an cuce ka daga cikin abin da ta fada muku a cikin kissa ta Isra'iliyat akwai wani bawan Allah mutumin kirki mai addini kowa ya san shi mutumin kirki ne mai yake sana'a sana'ar sa shine awo sai wani makusacin sa ya gan shi bayan ya mutu ya gan shi a mummunan yanayi a yanayi na tausayi yace wani mu a rayuwa mun san ka mutum mai nagarta mutumin kirki amma ya kuma bayan ka mutu na ganka a wannan yanayi sai ce wallahi Allah ya mun tambaya na kasa ba shi amsa yace abinda nake yi shine awo kun san sikeli yana da mazubi akwai kuma me zaka ce wani dan karfe wanda yake nauyin kilo 1 kilo 2 kilo kaza a dora shi wannan abun mai nauyi a wannan bangaren shi kuma abun wannan tasar a dora ta nan a zuba abun in yayi balancing yayi daidai to shikenan to yau da kullun wannan yar tasar da ake zubawa ta yi datti dattin da kira za a rasa kwaya 1 2 3 to Allah sai ce me yasa baka gogewa
wai
kake barin datti yanda wanda zai zo awo ya rasa kwaya 1 2 3 la ilaha illallah ku duba na farko ba da gangan yayi ba kuma dan abun nan da aka dan rasa kila kwaya 1 2 3 to amma me yasa baya gogewa har wanda zai zo awo ya dan rasa kwaya 1 2 a hakinsa ina ga wanda suke zowa su yi rubaki a samu bahuna na shinkafa ta kwarai yar waje saboda ha'inci ya samu shinkafa yar gida ya tura ta da manja ya zuba a wancan buhun in ya kai ta shikenan yar waje ce in ka san gaskiya kake ka batta fararta shi in ya zo ya saye ta da halinta me yasa ka rina ta da manja a ce yar waje ce kai yanzu zaka so wani yayi maka wannan ka saya in kai aka yi ma wannan zaka ji an zalunce ka kai me yasa kai ma wani wannan din to yanzu ku duba wanda ba zaluncin yayi ba da niyya tambayar da aka yi masa me yasa baya gogewa to yanzu dabaru na zalunci akwai wanda sun kware da zalunci da zaka je ka aulo kwano 10 to insha Allah sai an zalunce ka kusan kwata ko kuma ainifin rabin kwano ko kwatar kwano a cikin kwano 10 sai an zalunce ka wannan kuma Allah yace wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin Allah yace tsananin azaba ya tabbata lil mutaffifin ga masu tauyewa su wane ne alladhina idza ktalu ala an-nas yastawfun su ne wanda idan za su auno sai sun cika tip-tip in shi zai auna kun ga tallabawa zai yi a zuba sai ya tallaba ya taro nan da nan wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in su za su auna ma wasu awo na azuba ko gwajin nauyi yuksirun sai su luma babban yatsa a ciki zaka ga in su za su auna ma wani sai a kwaso shar daya shar biyu shar yana ta zubewa amma shi a tsanaki sai ta cika a juye a ce daya a sake tukowa ta cika tsaf a ce biyu sai an yi wannan ko wuni za a yi ashi a nasa da zai aula amma kai sai ne a dinga wannan shiu 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 wannan wallahi abun a tausayawa masu irin wannan hali Allah sai ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yanzu masu wannan halin ba sa tunanin za a tashe su a wani wuni mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wunin da za a wato mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halitta Allah subhanahu wataala ka tashi Allah ya tambaye ka me yasa ka cuci wane me yasa ka cuci su wane kamar yadda na faɗa muku wallahi akwai mahaifin da yake faɗa mun bar tsatsai ya gina ya sa dan sai dinga tsaro wannan shi yake faɗa mun da kansa yace sai ya ga kuraye kurayen ruwa sun taru sun taru amma idan aka sai a bashi 1800 ko wani abu yace mun abin nan yayi tai masa yawo a rayu duk kurayen nan a cikin wannan kudin yace sai ya sauke wancan dan sai ya dauko daya dora ashe sun hada baki abinda na farkon yake bashi na biyun sai ya ci gaba da bashi haka yace kai sai naga dai gaskiya ni dai ban gamsu ba wannan ne yake fada wa baka da baka yace ran nan sai na zauna ni da kaina yace sai gashi da 9000 da wani abu ba na 10000 baka gobe haka jibi haka yace sai ya kira su su biyu yace yanzu kai wani a matsayin ka na dana ni nayi tarbiyya ka kuma ni na san shi mutum ne mai kokari a wajen biyan kuɗin ƴaƴan makarantar sa nema kaza nema kaza amma ba wanda zaka cuta sai ni na dora ka akan burtsatsan nan tsawon lokaci ka zaka ke bani na gaban ga musu ba na kawo wani ashe kun hada baki shi ma abin da kake bani shi ci gaba da bani to ni yanzu da na zauna wuni kaza kullun ga abin da nake samu yace suka sun koyar da kai suka yi subuti wannan ubansu suka yi wa to in ubansu bai tsira ba nawa zai tsira gaskiya fa wanda zai tsira wanda duk cutar sa bata tsallake mahaifinsa ba to zai iya cutar mahaifin kowa yace mun wallahi wani mutum ya dauko a titi ya zaunar da shi ce to kaga mafi yawanci niki ana samun kaza tsaka tsakiya kaza sannan duk kasan dinsa ba zai kasa kaza ba kullun na baka dama ka ci abinci na kaza in an tashi ni kuma zan baka kaza yace mun wallahi wani bare yasa to yanzu kasar da take dauke da irin waɗannan mutane amma mu dinga tsitsi eh dole ne idan aka dake take a dan taba jaki shi ma to amma dai mun san shugabanni ba sa dai amma mu kalli kanmu wato matsalar ita ce in mun yi wai din wanin mu ake jarrabawa sai a dan yi sama da shi lenan dora kai fa ta amalon domin Allah ga kai ma da kake ta cewa shugabannin banza azzalumai marasa adalci to kai kuma ya za ka yi misalan irin wannan na sha faɗa muku su mutum ba ka tausaya masa amma sai kaga Allah shi Allah zai shirya wato wannan abin yana da yawa Allah ka ba mu iko mu gyara amin Allah subhanahu wataala yake ta waqimul wazna bil qisti ku tsayar da ma'auni da gaskiya wala tuqsirul mizan kada ku kuskura ku tabar da abubuwa na awo duk abinda yake da wani gwargwado to a tabbatar an yi wannan gwargwadon ina ta maimaita mana a matsayinka na malamin makaranta a matsayinka na ma'aikacin office kada ka tura wannan ayoyin a wajen ma'auna su kadai kai ma ma'auni ne domin kai ma akwai nauyin da aka dora maka na kai kaza irin yanda ainihin ake bukata Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala sai ya ce wal arda wada'aha lil anam Allah subhanahu wataala sai yake cewa kasa mun halitta ta saboda ainihin talikai kasan nan da Allah subhanahu wataala yayi mana yana daga cikin ni'ima mai girman gaske wanda inda babu ita rayuwa ba za ta iya kasancewa ba na farko Allah da yayi mana kasar sai ya sanya manyan manyan duwatsu suka kafe mana ita waja'alna fi al-ardi rawasi an tamida bikum Allah ya sanya manyan manyan duwatsu suka kafe mana kasa domin kada ta dunga rawa da mu ko ta zo ainihin ya zama ta kife da mu dai kenan sannan Allah ya sa za ta dace da dukkan bukatun mu ka gina rijiya a wannan kasa sannan ka yi noma ka yi gida ka yi daguna ka yi duk abin da kake so wannan kasar za ta biya maka bukatarka Allah bai yi ta mai taurin da zamu kasa fasa ta mu mora ba sannan bai yi ta da laushin da ainihin nan ma zamu kasa ainihin mora ba sannan daga cikin ni'imar da Allah ya mana kasa duk abin da ya shiga cikin ta za ta taune shi ta hade shi da Allah bai ma kasa wannan khasiyar ba to duniya ba za ta zaunu a wajen mu ba yanzu karafuna da robobi ledodi itace tsummo kara kana jin wanda kasa ta cinye ya kai tan biliyan nawa ba za ka yi dusa fashi ba da kasa ba ta cinye wannan abubuwan duk karfin da ka jefar haka zai kasance duk robar da aka jefar leda ko menene to da ba za mu samu wajen kwana ba ba za mu samu wajen yin sana'o'i ba amma Allah sai ya ji kanmu yasa duk abin da ya shiga ciki za ta cinye shi yau da kullun a nemi wannan abun a rasa wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana sannan a cikin ta kuma sai ya saman mana da abubuwa wanda muke da bukatar su yanzu kun ga lokacin da Allah yayi bayanin dabbobi na ni'ima da kuma wanda ake dora musu kaya yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun to an nuna mai lokaci yayi nisa kun san ba su abin da ba sa su a wuce lokacin su ku yi hakuri sai Allah ya kai mu rana yace afdal Allah kai mu gobe insha Allah ta rana mu zo mu dora idon ka abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gare da mu daidai din wannan yake cewa malam game da mace mai tsohon ciki wadda ba za ta iya yin azumi ba shin za ta iya ciyarwa ne ko kuma ramawa za ta yi mun sha faɗa cewa fatawar duk mazhabobin nan guda hudu Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya, Hanbaliya duk sun tafi akan cewar matar da ba za ta iya yin azumi ba ko dai saboda in ta yi azumin tana jin tsoro waɗanda yake cikinta tun abin da uwa ta ci ko ta sha shine ɗan ciki yake amfana ko kuma idan ba ta ci ba ba ta sha ba ba za ta samu ruwan mamunanta da ɗa ko ya za su sha ba to ta samu ta ajiye azumi amma idan azumi ya wuce sai ta raba wannan shine fatawar mazhabobin nan su hudu sai dai an samu asar daga Abu Huraira da Abdullahi ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai su suna ganin cewa mace mai juna biyun da take ji wa dan cikin ta tsoro ko kuma dan take shayarwa tsoro to in ta sha sai ta ciyar ma'ana in ta wuni tana cin abinci a yau in rana ta fadi sai ta ciyar da wani cikakken abinci da mutum zai ci ya koshi to suna ganin wannan shine mamadin ainihin azuminta amma ni gaskiya na fi rinja yadda ayi kokari a raba ko ba komai na ci shine ittifaqin mazhabobin nan guda hudu abu na biyu azumin nan farko da musulunci ne na sha faɗa rukunin musuluncin nan guda biyar ka tambayi kan kake tambaye kanki nawa kike aikatawa kalmar shahada da mu musulmi ne ba ita muka shigo musulunci ba da mu aka yi mu musulmi ne kalmar shahada sai dai kai ta a cikin tahiyya ko in kai na dani ne a kiran sallah ko kuma abin da ya kama da haka to sannan zakka da haji sai wanda suke masu abin yi wani ma har ya gama rayuwa ba zai taba yin zakka ba ko ta noma ko ta dabbobi ko ta ainihin kuɗi da abin da ya kama da haka wani har ya koma ga Allah ba zai taba yin aikin hajji ba shi da iko to kenan yanzu arkunan musulunci da muke biyu ne sallah ta kullun da kullun azumin shekara shekara to bai kamata a ce azumi mu dinga yi masa kwane kwane ba ne na fi bada fatawar cewa ki sha bayan azumi ya zama ainihin kin rama tunda ba a ce sai kin yi rama wannan ajera ba ki biyu ki huta ki uku ki huta har ki gama biyan abin da ake binki wannan yace to shi wannan akwai shawara da ya rubuto yace yana baiwa gwamnati a baiwa ƴan hizba to insha Allah ƴan hizban za mu ba su wannan shawara insha Allah ta'ala ba sai mun karanta shawarar ta kaba nan insha Allah za mu ba su kuma za su yi insha Allah tun da ma daga cikin ayyukan su ne wannan yace sannan sai yake cewa ina hukuncin mahaifin da ya bi ɗansa da sanda ya dake shi sai hakan ya zamo sanadiyar wato sanadiyar rasuwan ɗan nasa to wannan kotu ita ce za ta yi hukunci akan haka abinda kawai malamai suke cewa ba a kashe mahaifi da ya kashe ɗa in ba kisan gila ba ne mun san kisan gila shine a danne mutum misali a yanka shi da wuka ko a harbe shi da abin nan ko kuma ya zama dai wani abin da an san kisa yake ni ina da kyakkyawan zaton shi wannan mahaifin da ya daki ɗansa da sanda har ɗan ya rasu bai yi waran da ni ya kashe shi ba ba na ji duk da cewa sanda an san za ta iya kashe ɗan adam amma ba na ji yayi wannan da niyyar ya kashe shi almuhim dai kotu ita ce take yin hukunci me za a yi ma wannan mahaifin mahaifin da ya zama ya kashe ɗansa ba kisan gila ba to akwai horo da alƙali zai iya yi masa wannan kuma sai an je kotu wannan sai ke cewa limamin mu ne yayi rafkanuwa a rak'o'i biyun farko ni kuma na rasa su bayan yayi sallama sai yayi sujada qabli in na tashi na cika rak'o'i biyun zan yi sujada qabli ne zan yi sujada qabli ne ko ya abin yake to ai Allah gafarta malam idan qabli ta kama limaminka kira dai ka san qabli ita ce wacce ake kafin a sallame to idan ka samu abin da ya kai raka'a daya ma'ana ko da ruku'un karshe ka samu ka samu sallah to idan ka samu limamin ka qabli ta kama shi zai yi tare da kai ma'ana lokacin da ya kammala tahiyya ya tafi zai kai goshi dole ka tafi ka kai goshi tare da shi ya dawo kai ma ka dawo ya kai goshi na biyu kai ma ka kai ya zauna ya tahiyya yana sallamewa kai sai ka tashi to sai ka ci ko abin da ya rage maka sai ka sallame watan qabalin ta riga ta wadatar ba za a ce sai ka saki wata ainihin qabalin ba ina fata an gane to amma kai wai sai kake maganan ya za ka yi in ka kammalo ma'ana kenan ga alama ba kai tare da shi ba to kenan kai kuskure nan gaba sai ka gyara amma idan baka samu cikakkiyar raka'a ba kana zuwa an dago daga ruku'un karshe sai ka kabbara ka bi liman to in ka samu qabli ta kama su lokacin da ya gama ta iya zai kai goshi kai sai kai zaman ka in ka kuskura ka bi shi kuka yi ba ka da sallah domin ka yi kari a cikin sallah kun ba dalili yawa to saboda haka in ka zauna yayi tahiyya yayi sallame to kai kuma sai ka tashi yace mallam ni ne ina azumin kaffara nayi azumi guda 20 na ramadan a yace mallam ni ne ina azumin kaffara nayi azumi guda 20 sai ramadan yanzu na ajiye na kaffaran na dau na ramadan tambayar anan ita ce malam zan ci gaba da azumin ranar sallah ko sai washe gari wanda ya zama yana azumin kafara kuma kafaran nan ta ratso da Ramadan ma'ana kila yayi rabi ko yayi wasu azumuka sai Ramadan ya zo to wajibi ne ya aje wannan na kafaran sai ya wayi gari da niyyar na Ramadan ma'ana ya tashi da Ramadan to idan aka je karshe misali a ce wata yayi 29 kun ga za a ce gobe sallah to dole ne yayi sallah domin duk wanda ya azumi ranar sallah ya saba wa maiki sallallahu alaihi wasallama karamar sallah ko ban sallah ba a azumi a wannan wurin to amma da an yi wannan sallah wan shekare sai ka kodiri ci gaba da wannan kafara taka ina fata mun gane to tambayar karshe da zamu amsa a yau yace malam menene hukuncin limamin da yake rike alqur'ani yake karantawa yayin gabatar da sallah sakamakon rashin cikakkiyar harda sannan menene hukuncin mamu suma da su rike alqur'ani da su rike wato sannan menene hukuncin mamu suma da suke rike alqur'ani suke bin karatun liman yayin gabatar da sallah tambaya ta biyu malam menene hukuncin yin addu'a da Hausa cikin sujada saboda naji wani malami ya ce shigar da wani yare ba larabci ba cikin sallah kuskure ne to na farko dai bai dace limami ya rike alqur'ani yace zai yi karatu da shi ba musamman in abin da ya shafi sallah ce ta farilla wannan in muna bugan sallah farilla bai dace limami yace rike qur'ani dan ya karanta sura ko aya a cikin sallah farilla ba malamai suka ce Fatiha in ya iya da aya ɗaya ta isa masa in dai ka haddace Fatiha da aya ɗaya to ba za ka rike alqur'ani ba cikin maganar sallar farilla dai kenan to a sallar nafila malamai da dama suna cewa limami zai iya rike alqur'ani kamar sallar tarawihi ko tahajjudi sakamakon bai haddace ba suna hujja da Zakwan Zakwan tabi'i ne bawan Nana Aisha ne Allah ya kara mata yadda to shine limamin sunnat tarawihi to yana rike mushaf yana karantawa yayi musu ainihin karatun sallah domin ayi karatu mai tsawo to wani abin da ya shafi limami kenan amma shi mamu bai kamata a ce zai rike alqur'ani yana dubawa a lokacin da ake karatun tahajjudi ko abin da ya shafi tarawihi ba dalili shine akwai sunnonin da zai bari a sallah sunna ne mutum ya rike hannu ya dora hannunsa na dama akan na hagu kaga shi ziyarar sama kansa wannan sunnan ko sunnar sannan babu wani wajibi da yasa ya bar wannan sannan kuma ana so ya dinga sauraron karatun limamin sai yana bibiya to yanzu kaga shi nasa karatun yake bibiya ba ainihin karatun limamin sa ba wannan fastami'u lahu wa ansitu bayita ba domin fastami'u dinnan wa ansitu ba za ta samu ga mutumin da kai kuma yanzu kana kallon Qur'ani ba saboda zuciyarka guda ɗaya ce ko dai waccan da take karanta wancan ko kuma ta koma ce wani abin daban to saboda haka shi yasa malaman mu suke cewa ba daidai bane mamu ya ce zai rike Qur'ani yana dubawa lokacin da ake tahajjudi saboda ya rasamma kansa waccan sunna amma suna cewa sai dai hali daya ya zamo limamin nan da yake limancin tarawih ko tahajjudi bai da mai taimakawa a baya ma'ana ba wanda zai masa budi idan karatu ya tsayar da shi to babu laifi malaman mu suke cewa a samu mutum ɗaya da zai iya bude musafi tunda ba a samu mai hadda ba to wanda yake yana da ido da zai buda to suka ce wannan babu laifi saboda a samu budi a wajen liman dan ba haka ba akwai wanda bai da karfin hadda da zai iya yin karatu mai yawa can zai dan tsare shi ya tsare shi dawo karatu ta yaran can amma idan wani yana dan yi masa bude to wannan zai iya taimakawa zama abin ya tafi to sai magana sa ta biyu yin addu'a da Hausa. Mun sha wannan bayani duk shekara kusan sai mun amsa tambayar nan. Maganganu ne guda uku na malamai dangane da yin addu'a da Hausa a cikin sallah. In muka ce a cikin sallah ko lokacin tahiyya ko kuma lokacin da aka kai goshi. Wasu sun ce su suna ganin ya halatta mutum ya yi addu'a da yaransa in ya kai goshi ko kuma ƙarshen tahiyya. Na sha faɗa tahiyya tana da abubuwa guda huɗu da ake so: lafazin tahiyya, salatin Ibrahimiyya, neman tsari daga abubuwa guda huɗu, sai kuma addu'ar da za ka ɗora. Wannan addu'ar akwai malaman da suke ganin a kowace sallah ka iya yi da yaranka, fatawa ta farko kenan. Fatawa ta biyu, wasu malamai suka ce a iya sallan nafila kaɗai, in ba ka da haddan wasu addu'o'i, ba ka da larabcin yin addu'a da larabci, su suna ganin za ka iya ka yi yayin da ka kai goshi da yaren da Allah ya hore maka. Fatawa ta uku, malaman da suka datse suka ce bai dace ba kuma bai halatta ka zo ka yi wani yare a cikin sallah ba yaren larabci ba, domin ita sallah tana da wata hay'a makhsusa. Me ake nufi da hay'a makhsusa? Wata sifar da sallah haka take, wani abu da ba wannan hay'a ba zai shigo ba. Ai, shi ya sanya ma malamai suke sabani. Kun gani ku duba girman kabbara harama. Kabbara harama aka ce yanzu idan mutum bai iya larabci ba, ba zai ce Allahu akbar ba, to yanzu zai iya shiga da yarensa? Kamar yanzu a ce ga wani Bahaushe ya shiga musulunci ba dadewa, za a yi sallah kuma ana so a koya masa kabbara harama, faɗi Allahu akbar ya ce bai iya ba, to zai iya cewa Allah mafi girma ko Allah ne mafi girma? Zai iya wannan ko ba zai yi ba? Jumhurin malamai suka ce a'a, ba zai faɗa ba. Abu Hanifa ko mazhabin Hanafiya su suke cewa a iya yi da wani yaren, amma jumhurin malamai suka ce a'a, sai dai ya shiga sallar da niyyarsa a cikin zuciya, amma ba wai ya furta wani yare wanda ba larabci ba. To wannan ana maganar wani babban abu ma na shiga sallah kabbara harama, aka ce ba za ka yi da wani yare ba, to ina kuma ka riga ka shiga ma cikin sallah? To shi yasa ni abin nake ba da fatawa ɗayan biyu, ko dai in ka iya larabci to shi kenan ka faɗi buƙatunka da larabci a cikin tahiyya ko idan ka kai goshi, ko kuma ka samu wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam, kusan zai wahala a ce akwai wata buƙatarka wanda babu hadisin da ya ƙunshi wannan buƙatar hadisi na addu'a, zai wahala. To in ma mun ƙaddara haka, ka je ka samu wani wanda ka san ya iya larabci, ga malamin masallaci nan, sai ka rubuto masa buƙatun naka da Hausa, ka ce malamin masallaci a maida min su da larabci in na zo sujuda in dinga yi. To kaga shi kenan ka fita daga kowane saɓani, ka fita daga me kowane saɓani, domin su waɗancan da suka ce ka iya yi ba ta suka yi dole sai ka yi ba, amma wanda suka ce ba kyau a wajen su ainihin ka yi laifi. To aƙalla dai ba ka yi sallah da ana ta ba, ba ka yi kaza daidai ko ba daidai ba. Saboda haka abin sha'awa, ayoyi da hadisai sun kunshi duk wata buƙata taka. Yanzu ka ɗauki rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Atina fid duniya hasana, hasanan nan ta kunshi buƙatun ka ɗayan uku. Na sha faɗa buƙatar ka uku ce babu ta huɗu: abinda kake so Allah ya baka, abinda kake so Allah ya yaye maka, abinda kake so Allah ya kare ka. Akwai ta huɗu shikenan. To kaga in ka ce atina fid duniya hasana, duk sun shigo. Kuɗi kake so, hasana ne. Lafiya kake so, hasana ne. Haƙinka ya maƙale ba a baka ba, hasana ne. So kake a ce to shikenan a kawo kuɗi, hasana ne. Duk abin da yake kyakkyawa, hasana ne. So kake Allah ya kare ka daga wani sharri, shi ma hasana ne. To saboda haka ka samu ayoyi. Kuma abin sha'awa, duk malamai suna cewa babu kwarewa da fasaha da ta kai addu'a qur'ani ko hadisi wancan fazantan Allah ne subhanahu wataala wannan kuma zance ne na ma'aiki alayhi salam wanda ya fi kowa fasaha saboda haka addu'o'in da qur'ani ya kunsa ko hadisi sun fi kaiwa mutuka da kuma karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mada ga mutakatar riba mu lafiya da zama lafiya
amin
wa sallallahu wa sallim wa barik wa ali wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh